daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60 masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma na iya kama mu kai tsaye a tashar VOA Africa dake akan mita 102.5 sai kuma gidajen radio amfani sarauniya fara'a nomad dalol da kuma niya murya arewa kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a kode yaushe akan voahausa.com Masu rarrun mu assalamu alaikum ni ne Safil Hashim Gumel tare da Grace Alher Abdu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi cikin shirin za ku ji ta bakin masu sharhi akan al'amuran yau da kullum game da bahasin da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey ya bayar gaban majalisar Amurka a jiya Alhamis za kuma ku ji cewar jihar Niger ta kuka kan rashin gyaran hanyoyin gwamnatin tarayyar Najeriya da suka ratsa ta jihar haka kuma zamu kawo muku shirin kallabi tsakanin rauna wanda Maryam Dauda ta shirya kuma za ta gabatar Nazir Hausawa yana tafi da sharhin jaridan Amurka na wannan mako amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
Jama'a assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya yi masa biyayya ya kuma buƙace shi da ya daina bincike da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarori kan harkokin tsaro Michael Flynn. Comey ya shaidawa 'yan majalisa cewa bayanan da shugaba Trump da muƙarrabansa suka bayar kan dalilan korarsa sun ɗaure mashi kai. Comey ya ce ranar 14 ga watan Fabrairu Trump ya ce masa ya yi watsi da binciken Flynn da ake gudanarwa. An kori Flynn ne da kwana ɗaya a lokacin sabili da shantilawa mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ƙarya da ya yi dangane da tattaunawarsa da jakadan ƙasar Rasha. Ya ce shugaban Trump bai umarce shi kai tsaye dakatar da binciken Flynn dangane da alaƙarsa da Rasha ba sai dai ya ce ya ɗauki abin da aka faɗa da wannan manufa. Masu kare kuri'a a Burtaniya sun kawo wa jam'iyyar Conservative mai mulki ta Prime Minister Theresa May koma baya a zaben da ta nema a gudanar da nufin samun goyon bayan tattaunawar da za a yi dangane da ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai. Sakamakon farko na zaben na nuni da cewa kasadar da May ta yi na kira a gudanar da zaɓe da wuri ya gamu da matuƙar cikas. Inda jam'iyyarta ta fuskanci barazanar rasa rinjaye a majalisa wata kungiyar kafofin watsa labarai ce ta gudanar da bincike bisa ga tambayoyi da suka yi wa waɗanda suka kada kuri'un yayin da suke barin bazabu a duk fadin kasar idan haka ta tabbata sakamakon zaben zai zama abin kunya game wadda ta sa a gudanar da zaben shekaru uku kafin cikar wa'adi da begen samun ƙarin kujeru da rinjaye da take da shi da kuma ƙara samun ƙarfin gwiwa a tattaunawa Burtaniya da ƙungiyar tarayyar Turai idan kuma haƙatta ta cimma bata cimma ruwa ba mai yuwa a matsa mata lamba ta murabus idan kuma aka tilasta wa mai din ta murabus bayan watanni 11 da hawan takaragar mulki wa'adin mulkin nata zai kasance mafi gajarta a tarihin kasar tun daga shekara ta 1920 To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ana kyautata zaton mutane uku da aka kama a samame da aka kai ranar Laraba a birnin London suna dab da kammala shirin kai wani harin ta'addanci a babban birnin ƙasar ta Burtaniya irin wanda aka kai ranar Asabar a gadar birnin bisa ga cewar jami'ai. Mutanen waɗanda dukansu suke kimanin shekaru 30 ba su da alaka da harin da aka kai da mota da kuma wuka ga gadar birnin London da kuma yankin Borough na birnin wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 48 kuma suka ji raunuka bisa ga cewar jami'an 'yan sanda. Rahoton kamarsu ya bulla a daidai lokacin da aka fitar da wani hoton bidiyo inda ya nuna 'yan sanda suna harbin mutanen da suka kai hari kan gadar birnin London ranar Asabar. An kuma nuna jami'an 'yan sanda suna dira daga motar su tana cikin gudu domin harbe mutanen 'yan daƙiƙa da fara kai hare-haren abinda ya kawo ƙarshen tashin hankalin cikin mintoci 8 da fara shi. An kuma fitar da wani hoton bidiyo na mutanen uku da suka kai hari a gadar ta birnin London da suka hada da Kuram Sharad Bhatt da Rashid Ridoni da Yusuf Zaba suna tattaunawa a kofar wani wurin motsa jiki dake gabashin London wanda musulmi ne zallake zuwa da mutanen uku suka rika zuwa su ma. Wata kotun soja a kasar Kamaru ta hana bada belin waɗansu shugabannin kungiyoyin farin kaya biyu da ake zargi da bada umurnin tashin hankali da aka yi arewa maso gabashin kasar da kuma kudu maso yammaci a cikin watan Disamba. Suna daga cikin sama da mutane 20 da aka kama dangane da yajin aikin da aka gudanar a yankunan kasar Kamaru dake amfani da harshen Ingilishi. Kira da ake yi na neman sakin su yana kuma ƙara haifar da tashin hankali, ya kuma kasance kadangaren bakin tulu a zaman tattaunawa yayin da yajin aikin ya shiga wata na 7. Mutane 25 da wato 27 da aka kama dangane da yajin aikin sun sake bayyana gaban kotun soji ranar Laraba. Masu shigar da ƙara sun ba da hujjar cewa mutanen da ake tuhuma da abin da ake dangantawa da ta'addanci da ake iya yanke hukuncin kisa bai kamata a ba su beli ba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla kamar yadda aka ji a labaran duniya a jiya Alhamis ne tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI James Comey ya bada bahasi gaban kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dokokin Amurka inda ƴan majalisun suka yi masa tambayoyi kan batutuwan da suka shafi korarsa daga bakin aiki zuwa binciken da ake kan zargin katsa London da ake yi wa kasar Rasha a zaben Amurka na shekarar da ta gabata. Kan wannan batu ne na zanta da mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Aminu Ali Yakub wanda ya fara da bayanin yadda ya ga wannan bahasin.
Kai to da alamun gaskiya a cikin maganganun da yayi tunda wato maganganu ne wato ya bada shaida cewa abubuwan da suka faru abubuwan da shi wato Donald Trump ya faɗa masa wanda ya nuna kaman cewa yana neman ya dakatar da binciken da ake na wani wato mai ba shi shawara ma General Flynn. Wanda ya kore shi saboda kan cewa ya yi ƙarya wa mataimakin shugaban ƙasa. Wato babban matsala ne shi musamman shugaba Trump.
To menene matsala?
Matsalan ko shi ne cewa yana nuna alamu kamar cewa na farko ya yi ƙarya. Tunda yawanci yanzu mutane abinda suka wato shige shi kenan cewa zai ƙarya kawai zai faɗa mutane abinda suke so su ji don ya samu abinda yake so. To kaga tun da aka fara wato tun lokacin da suke yakin neman zaɓe. Ana kan cewa bai san ba abinda ya sani da wato su Rashawa ba abinda ya haɗa su da shi da shawararsu to amma kuma ga shi yanzu abubuwa suna ta fitowa. Gaskiya yana fitowa cewa ga abinda ya faru da shi ga kuma abinda kamar ya sa ya kori shi wato tsohon shugaban hukumar FBI ɗin kenan wato Comey.
Akwai kwamitoci da dama da suke binciken wannan katsa London da Rasha ta yi a cikin wannan zaben. Kuma gashi har ya zo shi shugaban ya kori shugaban hukumar FBI wanda da wahala kaga wani shugaban ƙasa a tarihin Amurka. Kasancewar isa kan yi shekaru 10 ne akan mulki. Wa'adin da aka yanke musu kenan to sai ya zo ya kore shi. Wannan abin da yayi ya yake ga demokradiya.
To ai wato abin da yake karfafa demokradiya kenan na farko cewa Donald Trump ba wato mutum ne wanda yake ya bambanta da duk sauran shugabannin kasashen da suka yi shugabanci a Amurka. Na farko kenan. Na biyu wato mutum ne mai san kai da jin kai zance wanda yana ga kaman cewa kuma da ganin cewa da sani kuma cewa rashin harkan siyasa da makaman wato shugabanci. Har yanzu ni a nawara an ya dauka cewa wato kaman shugabanci ne kaman shugabancin kamfanin sa ne zai tashi kawai faɗa abin da yake so wanda mai masa aiki ya faɗa abin da bai faɗa daidai bai kore shi. To amma kuma ka ga wato a hankali yana watakila zai koya ko kuma zai fahimta cewa wato shugabancin Amerika shugabancin kasa ba shugabancin kamfani bane saboda akwai dokoki na demokratiya na farko kenan. Na biyu wato abu ina ji zai kada karfafa demokratiyan kasar saboda mutane daman akwai abu na tsaya shine cewa wato biyayya ga doka. Kaga wato dan ba da misali kaman kasashen mu na Afirka da wasu kasashen duniya kuma haka dai wanda ba da zai kace shugaban kasa ya tashi wanda inda watakila wasu kasashen mu ne na Afirka ko wasu kasashe haka da watakila sai dai a ji a samu shi shugaba ko mai mutu ko kuma ba za a bar shi ya zo wannan wajen ba.
musamman ma kasashe masu tasowa wannan wani darasi za su iya koya kenan ga wannan abu da ke faruwa yanzu haka America?
To babban darasin da za su koya dai shine cewa ba wani duk wani wanda yake daga shugaban kasa zuwa kasa in an zabe su an zabe su ne su aiki wa mutane kuma akwai dokokin da dole sai sun yi biyayya ga wannan dokokin ba wanda yake sama da dokan kasa
kuma idan kai laifi a hukunta ka
sosai za a hukunta ku kuma kowa zai gani wanda wata kira yana ji yanzu hanyar da muka kama kenan da wannan kwamitoci daban-daban da suke bincike da kuma shi wannan mai bincike na musamman da aka nada.
A gai da Aminu Al-Yakub, kafin mu je ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waka. Madalla Allah ya ji kan dan kwairo yanzu kuma sai jihar Niger inda gwamnatin jihar ta kuka kan rashin gyaran hanyoyin da gwamnatin tarayya wanda suka ratsa ta jihar ga Mustafa Nasir Batsari da wannan rahoton.
Gwamnatin jihar Niger a Nigeria ta kuka akan yadda tace gwamnatin tarayya ta yi watsi da gyaran hanyoyin mota da suka ratsa jihar waɗanda a yanzu ake yi malakabi da tarkon mutuwa. A yanzu haka dai babu hanya a tsakanin Makera zuwa Makwa da ta hada arewacin Najeriya da kuma kudancin kasar a sakamakon karyewar wata gada dake kusa da garin Bukane al'amarin da ya jefa dimbin matafiya cikin mawuyacin hali. A wani taron manema labarai na haɗin gwiwa a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma kungiyoyin masu motocin sufuri kwamishinan ayyuka na jihar Niger Abdul Malik Cece ga abin da yake cewa
Niger state we donated our land to the federal government and no concentration to us. We are now in the hardship, no road infrastructure, so we are calling on the federal government. Enough is enough, let them come to our aid, let them look us with the mercy.
Yace sun bayar da filayensu domin gina Abuja amma babu wata cikakkiyar diyar da aka ba su, gashi a yanzu suna cikin wani hali na wahala. Babu hanya, babu wani abu na ci gaba, a saboda haka ya isa haka nan muna kira ga gwamnatin Najeriya da ta dube mu da idon rahama. Shi ma dai kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya yi karin haske akan halin da suke ciki.
Domin wancan shekarun da ta wuce gaba ya mu yi wannan koke-koke da yawa, hanyoyin mu na federal duk sun bi sun lalace, muko bamu ga abin da akai ba. Kuma ga wai wani damunan ta zo yanzu. Yanzu kukan da muke ma gwamnatin tarayya abin da ya tashi daga Jaba zuwa Diko Junction a gyara mana wannan hanya. Kuma abin da ya tashi ma ita ma daga Makwa har zuwa Kaduna birnin Gwari. In aka gyara kuma mana wannan hanyar to mu sun gama mana komai.
Tun da farko dai sai da aka ja daga a tsakanin gwamnatin jihar Niger da kuma kungiyoyin masu motocin sufurin a sakamakon matakin da gwamnatin jihar Niger ta so dauka na kulle hanyar Bidda zuwa Mina wadda mallakar gwamnatin jihar Niger ne. Da a yanzu nan ne motocin da ke zuwa Lagos daga arewacin Najeriya ke bi. Kwamaret Adamu Erana shine yayi magana a madadin kungiyoyin masu motocin sufurin.
Inda gwamnati ta kulle wannan hanyar, to mu ma mun ba ta shawarwari kar ta kulle. In ta kulle kuma mu ma muna da abin da zamu yi within 24 hours wanda lalle gwamnatin tarayya za ta sa baki cikin magana.
Gwamnatin tarayyar Najeriya dai na da hanyoyin mota masu tsawon kilomita 2400 a jihar Niger wanda kuma a yanzu akasarin su sun lalace. Mustapha Nasir Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida da Mustapha, har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Yanzu haka agogonmu na cewa karfe 3:16 na dare. Ga shirinmu na gaba.
Ya salamu ku, hayya hayya salamu ku, yan mata na zama kallabi tsakanin rauna saloni yar mata.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna tare da bakuwar mu Amina Suleiman mai sana'ar yin kwalliya a birnin tarayya Abuja. A cikin shirin mu na yau za ku ji karashin hira ta da ita. Da farko ga tambayar da nayi mata, to kina koya ma wasu wannan sana'ar ta kwalliya?
Ai yanzu gaskiya a taƙaice na koya wa mata sun fi 600 yanzu waɗanda na koya ma makeup daga lokacin da na fara zuwa yanzu.
Ki ce makaranta ke gare ki?
600 students ina da nayi gaskiya, saboda wasu students din nawa ma sun koya ma su ma mutane da yawa.
To a wannan sana'ar ta ki malama Amina, wani ƙalubale kika fuskanta ko kike fuskanta?
Eh to gaskiya lokacin da na fara shine na fi samun wasu challenges, dan lokacin gaskiya ban saba ba da irin dogon tafiya haka, kai abin na mun wahala. Amma duk da haka koyarwa ne, in dai kana da zafin nema dama dole waɗannan abubuwan za ka yi. Amma yanda za ka fuskanci abin, in irin abubuwan nan suka taso gani nake cewa ni ma duk abin da mutum zai iya, in dai business kake yi, in dai kuma halal ne ba wai addini ya hana ba, in dai mace za ta iya gaskiya zan je in yi, ko da wuya zan dai koya. Daga nan kin ga in na sake koma zan ƙara yi, shi kenan aikin, kenan business din kenan, in za ka yi za ka yi. In dai har kana so, ni ban ɗauki business ɗin na mai da shi wani ƙaramin abu ba ne, so nake business ɗina ya zama babban business ne, ba na wai kawai ɗan arewa ba ne, abu ne da duk Nigerians, in fact ni globally ma kowa a duniya ma in zai neme ni. In zan tafi har US yanzu a yi da aure na ma sai in tuntuma mijina mu tafi US in je in yi kwalliya in dawo.
To kikan samu mutane daga wasu ƙasashe da ke zuwa makarantaki?
Yanzu dai so far banda Nigerians inda na koyar ma daga state daban-daban daga Hausan, Yoruba har Igbo, na samu students da suka zo nan Nigeria daga Tanzania, ina da wasu daga Cameroon, na kuma wasu ɗan Ghana sun fi yawa gaskiya, don su ko da yaushe ina da student daga Ghana ko da yaushe. To kin gani da ni da nai ma yi establishing tunda ina da students da yawa, sai ya zama yanzu haka ina da assistant a Ghana permanently, saboda kowane shekara sai na je Ghana saboda yawan students ɗin da nake da su a nan. Tun da nai aure dai da mijina muke zuwa.
Yanzu kina nufi kina da wani ofishin a Ghana kenan?
To yanzu dai haka ina dai, so yana cikin abubuwan da nake so ni. Ban da office dai a ce wai shago yanda nake da anan, ba ni da shi a cikin din. Amma in na je workshop nake yi, so ina hayan guri ne students din su zo in koyar musu, mu zauna ina da inda nake zama in na je na gama koyar musu, ko yawanci na sati biyu ne.
To Allah ya taimaka. To daga ƙarshe wace shawara zaki ba mata baki daya a Najeriya da Ghana da Kamaru da Niger da suke jinki yanzu haka?
Ai gaskiya ni shawara ta shine kin ga mata dai yanzu gaskiya a duniya mace ba za ta zauna kawai ta ce a tunda ita mace ne ko ko kin je makaranta miji ya ce a ba za ki aiki ba kin zauna a gida ba wani sana'a yanda economyin duniya take yauwa abin sai a hankali so dole mai mata ma su tashi da nema ba lalle ne kafani sai iya zama naki sana'an da ke kike sani zai iya zama dinki ne zaki ga wasu zai iya zama siya ne da sayarwa su kuma su iya wasu zaki ga abubuwa daban-daban wasu yin jaka ne irin bead making wasu yin sarka da ɗan kunne ko da nashi amma ni shine mata yawanci suna raina irin sana'an nan sai kiga ka ya za a yi da aure na da gata na ni inje ina wannan aikin ina cewa a siye wannan dan abin 2,500 ko ko abin 10,000 ba haka bane ko daga ina ne in ka fara a hankali ne ko ka bi karfin shi in zaka nema in kana da zuciyar nema haka ake yi ka sunkuyar da kanka kai abin ka tsakani da Allah a hankali wata rana wannan abin da kake siyarwa 2,500 har 100,000 sai an zo an nema kana yanga to ni dai shi yanda gaskiya na fuskanci business ina kenan shi yasa tun ina makeup din 2,500 har yanzu na da makeup 100,150 200 ma duka in dai kin dage kina da zuciyar nema ko ma me kike yi kina son zama ki koya da kyau ki san yanda ake kaza ki san yanda ake kaza amma abun ba a fara yi ba ke ma ki sabon style duka daidai ne sannan kuma ma san da ba sana'a bane ai ko ma ke office ko wani abu masu aiki a ofis ko wani abu gaskiya mata dai su san cewa gaskiya gyara especially kwalliya ta fuska abu ne mai mahimmanci game da mace ya zama kin iya ko da ba ni yawa ba ne ko da ke ba ki fiye son kwalliya ko wani abu ba ko ɗan kaɗan ne don gaskiya gyara ne sosai ki gyara fuska ki fito like I said yana ƙara danƙon soyayya ma tsakanin mace da miji saboda kullum ya ganki zai ga kin fara sabon haskawa yana da kyau so gaskiya ina advice mata su je su dan koya irin abubuwan nan dai dan kayan kwalliyar nan dai ko da dan yaya ne a dan hada ana dan yin dada cinsawa da kyau.
Masu sauraro a nan za mu da sa'aya a shirinmu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku je mu dauke da wani sabon shirin. A madadin bakuwar ta mu Amina Suleiman da Ms. Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya.
To madalla a gaida Maryam yanzu kuma ga nazirin Hausawa da sharhin jaridan Amurka.
Sharhin jaridan Amurka a cikin shirin sharhin jaridan Amurka na wannan makon zamu fara ne da jaridar New York Times. Jaridar ta rawaito labari mai taken zaman ba da ba a sun komi lauyoyi na musamman na da gaba ɗayan rubutattun bayanansa. Labarin ya ci gaba da cewa Mr. Comey ya ce Mr. Trump ya yi wa al'ummar Amurka ƙarya lokacin da ya ce hukumar FBI na cikin wani halin haula'i jami'an ma'aikatar na da shakku akan Mr. Comey. A cikin takaitaccen bayanin buɗe zaman bin ba'asin tsohon daraktan hukumar ta FBI Comey ya ce wannan magana ƙarya ce kai tsaye ƙarya ce. Trump ya yi waɗannan kalamai ne bayan ya kori Mr. Comey a watan da ya gabata. Comey ya ƙara da cewa bai gane ba kuma ya damu da yadda Trump ya sauya bayaninsa sakamakon dalilin korarsa da ya yi. Comey dai ya samu labarin korarsa daga aiki ne ta hanyar kafafen yaɗa labarai. Ya yi wa tsofaffin abokanan aikinsa bankwana cikin jimami inda ya ce ku yi haƙuri ban samu damar yin bankwana da ku ba a fili. Mai magana da yawun fadar White House Sarah Huckabee ta ce Mr. Trump ya kalli wani ɓangare na zaman bin ba'asin amma ya maida kai akan wasu al'amuran ne. A yayin da 'yan jarida suka tambaye ta dangane da batun Comey na cewa shugaban ƙasa ya yi ƙarya ta ce ina tabbatar muku da shugaban ƙasa ba makareci ba ne kuma a zahirance wannan tambayar ma cin zarafi ne. Sai kuma jaridar Washington Times, jaridar ta rawaito labari mai taken Trump ya ƙudiri niyyar yaƙi da kuma yin nasara bayan zaman bin ba'asin James Comey. Labarin ya ci gaba da cewa a yayin da kororren daraktan hukumar FBI James B. Comey yake bayani game da shugaban, shugaba Trump ya faɗa wa mahalarta taron masu tsatsauran ra'ayi a Washington a jiya Alhamis cewa ana neman mamaye mu. Mr. Trump bai kira suna ko kuma danganta bayaninsa kai tsaye kan Mr. Comey ba a jawabin da ya gabatar a taron haɗakar imani da 'yanci, amma bayanin nasa ya nuna ƙarara yana yaƙi akan kujerarsa ne. Trump ya ce muna fuskantar mamaya. Kun gane? ‘Yan bana na iya din Washington za su iya yin duk yadda za su yi da ƙarfinsu domin dakatar da mu daga wannan hanya mai girma. Su dakatar da ku baki ɗaya. Za su yi ƙarya, za su yi shige da kuɗin gine, za su yaɗa tsana da ɓatanci. Amma shugaban ya ƙara da cewa ba za mu ja da baya daga abin da muke na gaskiya ba. Trump ya ce mun san gaskiya za ta bayyana, duk abin da yake da muhimmanci baya zuwa da sauƙi. Amma mun fi kowa sanin yadda za mu yi faɗa, kuma ba za mu daina ba. Masu nasara ne mu, kuma za mu yi yaƙi mu yi nasara, sannan muna da makoma mai ɗan karen kyau. Trump ya yi alƙawarin mutanen kirki da suka zaɓe shi za su samu sauyin da suka zaɓa domin shi, wanda sun matuƙar cancantarsa. Sharhin jaridin Amurka na wannan makon kuka saurara, Nizar Ahmad Hausawa daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC ke cewa mu zama lafiya.
A gaida Nazir, yanzu kuma ga wannan saƙon.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhaji Ibrahim dan Inna, president na kuma sanin na departmental birnin Kwani, Nijar. To nasiha da zan ba su akan mu yan kasuwa, manya da kanana. Idan watan azumi mai alhurma, Allah ya sa ya zo, ya kamata kowa ya samu wannan albarkar da a ciki. Ba tsanantawa ba mutun sai shi aje kaya, shi ce sai lokacin azumi in saida da tsada, wannan haramun. Haramun ne. Ya kamata watan azumi ne wanda Allah ya mana baiwa. Duk in ka aikata aikin lada guda goma ake baka, in kai goma ɗari ake baka, haka alheri aka lullunka. Masu yasa ku yi alheri yan kasuwa, ku daina tsanantawa tun daga mai daudawa mai kalwa mai gishiri har zuwa maya maya. To duk wanda yayi ko kadan ko da ya Allah zai lullunka mai lada. Ni gani na irin wanda sauran mutane ga dokar alkawali bisa a boye ko sikir da sauran dai abubuwan da aka amfani da su cikin watan azumi, wai a ce sai watan azumi ya zo ai tsada, wannan bai dace ba. Haram na a daina. Yadda aka samu albarka, aka samu albarka duniya da lahira. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.
To madalla, yanzu kuma sai muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice.
Daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI da aka kora James Comey ya ce shugaba Donald Trump ya nemi ya masa biyayya, ya kuma buƙace shi ya daina binciken da ake gudanarwa kan tsohon mai ba da shawarwari kan harkokin tsaro Michael Flynn. Comey ya shaida wa 'yan majalisa cewa bayanan da shugaba Trump da mukarrabansa suka bayar kan dalilan korarsa sun daure masa kai. Ya ce ranar 14 ga watan Fabrairu, Trump ya ce mashi ya watsi da binciken Flynn da ake gudanarwa. An kori Flynn da kwana ɗaya a wannan lokacin sabili da shantalawa mataimakin shugaban ƙasa Mike Pence ƙarya da ya yi dangane da tattaunawarsa da jakadan ƙasar Rasha. Sai dai Pence ya ce shugaba Trump bai umarce shi kai tsaye ya dakatar da binciken Flynn dangane da alaƙarsa da Rasha ba. Sai dai ya ce na ɗauki abin da ya faɗa da wannan manufa. Masu kada kuri'a a Birtaniya sun kawo wa jam'iyyar Conservative mai mulki ta Prime Minister Theresa May koma baya a zaɓen da aka nema ta nema a gudanar da nufin neman goyon bayan tattaunawar da za a yi dangane da ficewar ƙasar daga ƙungiyar tarayyar Turai. Ana kyautata zaton mutane uku da aka kama a samame da aka kai ranar Laraba a birnin London suna dab da kammala shirin kai harin ta'addanci a babban birnin ƙasar ta Burtaniya, irin wanda aka kai ranar Asabar a gadar birnin bisa ga cewar jami'ai. Mutanen waɗanda dukansu suke kimanin shekaru 30 ba su da alaƙa da harin da aka kai da mota da kuma wuka a gadar birnin London da kuma yankin Boro na birnin, wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane 848 kuma suka ji raunuka bisa ga cewar jami'an 'yan sanda. Rahoton kama su ya bulla ne a daidai lokacin da aka fitar da wani hoton bidiyo inda 'yan sanda suka harbe mutanen da suka kai hari kan gadar birnin London ɗin ranar Asabar. An kuma nuna jami'an 'yan sandan suna dira daga motar su tana cikin tafiya domin harbe mutanen da 'yan daƙiƙa da fara kai hare-haren, abin da ya kawo ƙarshen tashin hankalin cikin mintoci 8 da farawa.
To madalla, masu sauraron mu, anan muka ƙarshen shirin namu na hantsi, sai kuma can da al'asar idan Allah ya kai mu, za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu madadin Grace Alheri Abdu da ta na gabatarwa, sai kuma Cuba Hero Jodone wanda ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yau Jona. Ni Sarfil Hashin Gumar ke cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.